daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 6025 da kuma 19. Abunnin ya mai dake jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad da Lal FM da kuma Niya a birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi. Baya ga haka a Kodoshi muna na a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro barkanku da dare da fatan an wani lafiya. Muhammad Lalo ne tare da Aisha Ma'azu muka sake dawowa a shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa hukumar alazan Najeriya na hakon ta tabbatar da rasuwar majita 9 a wannan aikin hajji na bana.
Ni haka din ne kware da gaske a yadda ta bala bar. A da take da yawancin da Allah ya saka tuwa yawancin mutane ne da suka tsaya da
sannan yayin da rahotanni ke nuni da cewa shugaban mabiya mazhabar Shi'a Sheikh Ibrahim Al-Zakzaki ya isa ƙasar India domin neman magani. Shin wani irin tasiri za a gani bayan da hukumomi suka bar shi ya je ganin likitoci? Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655 kada a manta. Sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar kan wannan batu za mu ba ku dama ku bayyana ra'ayinku. Amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
Wata mata da ɗanta sun rabu da cutar Ebola bayan da likitoci suka kwashe tsawon kwanaki 29 suna ƙoƙarin ceto ransu a wata cibiyar lafiya da aka keɓe don masu fama da cutar Ebola a yankin gabashin Congo a yau Talata. Cikin murmushi ta ce, "Na yi farin ciki matuƙa kuma ɗana yana cikin ƙoshin lafiya yanzu." Esperanza na Bintu ta sanar da manema labarai da suke jiran fitowarsu daga asibitin a farfajiyar asibitin. Sanye cikin wata 'yar riga da ke ɗauke da rubutu cikin harshen Faransanci wanda fassararsa ke nufin na samu waraka daga cutar Ebola. Likitocin da suka yi jinyar na Bintu da ɗanta ɗan shekara ɗaya sun ce sun warke daga cutar Ebola wanda ya hallaka mijinta makonni da suka gabata. Likitocin sun ƙara da cewa sun zama zakarun gwajin dafi daga cikin mutane 2,800 da aka tabbatar da kamuwarsu da wannan cutar. Wace kawo yanzu, kimanin mutane 1,900 sun rasa rayukansu tun da cutar ta ɓulla a gabashin ƙasar ta Congo a bara. ‘Yan sandan kwantar da tarzoma sun gwabza da masu zanga-zanga a babban filin jirgin sama na Hong Kong da yammacin yau Talata, abinda ya sa aka soke jigilar fasinjoji cikin kwanaki biyu. Masu zanga-zangar dai sun sake mamaye filin jirgin inda suka yi ta rigima da 'yan sanda da suke ɗauke da sanduna sanye da hulunan kariya. Masu zanga-zangar sun rikicewa 'yan sandan yayin da jami'ai 'yan kwana-kwana suke ficewa da wani wanda ya yi rauni, wanda daga cikin jami'an 'yan sandan ya yi amfani da barkonon feshi mai sa hawaye domin tarwasa masu zanga-zangar bayan da suka yi yunkurin toshe hanyar da motar da ke ɗauke da mai raunin zai bi. Aƙalla dai ana tsare da mutane biyu. Mamaye filin jirgin sama da masu zanga-zangar suka yi tun jiya wata hanya ce ta ci gaba da nuna ƙin amincewar mazauna yankin na Hong Kong da suke ganin ana yunkurin ƙwace musu 'yancinsu da kuma sa yankin nasu ƙarƙashin ikon China wanda suka fara tun makonni 10 da suka gabata. Gwamnatin Amurka ta shugaba Donald Trump ta fito da wani sabon tsari a jiya Litini wanda zai hana baƙin haure da ke cikin ƙasar damar samun takardun zama na dindindin a ƙasar ko kuma na zama ɗan ƙasa idan suna cin moriyar tallafin gwamnati kamar a ɓangaren kiwon lafiya, abinci ko kuɗin hayar gidaje. Ken Cuccinelli, daraktan wucin gadi na ma'aikatar hukumar shige da fice na Amurka ne ya bada sanarwar wannan shirin da ya ce, "Gwamnati ta fito da shi ne don ƙarfafawa mutanen da abin ya shafa iya tsayawa kan ƙafafunsu da ba su ƙwarin gwiwar zama masu dogaro da kansu." Wannan sabon tsarin zai soma aiki ne daga ranar 15 ga watan Oktoban bana. Abin da ake nufi da tallafi a nan shine duk mutumin da yake share kamar shekara ɗaya yana cin moriyar ɗaya daga cikin hanyoyin tallafi da gwamnatin ke bayarwa a cikin kowane rukunin watanni 36. Kuchineli ya ce, abin da gwamnati take son ta gujewa shine mutane su zo su rika dogaro akan hukuma wajen gudanar da rayuwarsu ta yau da kullum. Wani mutum da ake jin yana da tarihin tabuwar hankali yana hannun hukuma inda ake tuhumarsa da laifin kashe wata mata tare da raunatar wata da wuka a birnin Sydney na kasar Australia a yau Talata. Yan sandan a birni na biyu mafi girma a kasar ta Australia sun ce mutumin mai shekaru 21 a duniya yayi yunkurin dabawa wasu mutane da ke shawagi akan tituna wuka kuma yayin da yake gudu a fitaccen cibiyar cinikayya a lokacin cin abincin rana. Wani hoton bidiyo da aka watsa a kafar sadarwa ta Twitter ya nuna wanda ake zargin yana tsalle akan wata mota a wani mahadar titi mai yawan ababen hawa da wuka a hannunsa yana ihu yana maimaita kalmar Allahu Akbar. Mutumin ya fadi akan titi da motar ta yi gaba shi kuma ya tashi ya ruga a guje yana cewa ku harbe ni yayin da wani mutum ya tunkare shi. Daga bisani dai mutanen da ke kan titin suka yi mishi taron dangi suka danne shi sannan suka mika shi ga hukuma.
A gaida Aisha Ma'azu wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Da farko hukumar alazai ta Najeriya na hakunta ce zuwa yanzu alazan kasar tara ne suka riga mu gidan gaskiya yayin gudanar da aikin hajji a Bana. Kamar da shugaban kula da fannin kiwon lafiya na hukumar Dr. Ibrahim Kana ya tabbatar min a wannan hirar da muka yi da shi ɗazun nan.
Sai haka din ne kwarai da gaske a yadda ta samu labar. Abin da muke ta kokari shi ne dukkan biyar su a kanan ƙasa da mutanta ke magani yawon da sosai saboda mutane da za mu yi duba mu ga ko za mu yi kare wasu alagai daga wannan hanyar. A takaice dai yawancin da Allah ya sarrafa yadda kowa sani idan lokacin kowa ya dole ne mutum. Yawancin mutane ne suka fi sanar da cututtuka da ya ci ciwon zuciya da kuma musamman da ciwon zuciya a gaskiya. Sai kuma mutum guda ku bi cikin sanar da su a tafiya sai Allah da wurin su Allah da su.
Kawo yanzu an sanar da iyalan waɗanda suka rasa rayukan nasu?
Ai yanzu ma da ne ke ma har Ibrahim da ke ma yanzu wato tabbas ne da mun kan faɗi wa iyalansu. Na farko idan abu ya faru haka ni a matsayin na shugaban masu kiwon lafiya dole ne a sanar da ainihin shugaban a hajjin shi. Shi kuma hakkin shi ne ya tabbatar cewa ya sanar da ainihin a hukumar alhazan jihar da kuma gwamna da jihar da kuma shugaban kasa na Najeriya da baki daya. Ma'ana su jiha wata hukumar alhazan gwamnan jihar su za su tafi da iyalin su musu bayani da su musu ta'aziyya kafin ma mu kai ga inda ne da fadiyar duniya da ake ciki.
Kamar ya yanayin adadin mace-macen da ake samu a bangaren alhazan Najeriya da sauran wasu kasashe da su ma suka je aikin hajjin na Bana?
Ai a gaskiya wata a matsayin na likita mutuwa dama ya dole ce a mutum kuma dole ne mutum ya cewa lokacin dole ce amma mu a matsayin mu dole ne idan mutum guda ya rasu dole ka lamar tashi rage baci saboda haka mu kokari mu cika da ko mutum guda ya rasu amma idan muka jona mutanen da suka rasu a kasar mu ta Najeriya da wasu kasashe manyan kasashe irin namu wato Indonesia zuwa su Pakistan zuwa su India da suka je aikin hajji suna ga cewa ai ko kusan na su ba mai ba bangila zai shi misali ga shiga Indonesia kafin karshen aikin hajji suna rasa alaƙar fiye da ɗari. To ka ga mu muna ƙoƙari a Najeriya mu tabbata mu tabbata alaƙar mu kamar su shiga ƙasa mai ƙarfi ta fannin fiye da ya ce ciki.
Dr. Ibrahim Kana shugaban hukumar wato shugaban fannin kiwon lafiya na hukumar alazan Najeriya ta Nahkon kenan. To zamu sake komawa Najeriya nan gaba dan amma bari mu shiga Jamhuriyar Niger inda kungiyoyin matasan Kristoci a kasar suka gudanar da babban taron su na shekara-shekara a Damagaram inda suka tattauna kan matsalolin da suka shafi matasan. A wannan karo sun mai da hankali ne kan rawar da matasa kristoci za su iya takawa a ci gaban ƙasa da kuma yadda za su kaucewa shiga ƙungiyoyin ta'addanci. Daga damagaram wakilin muryar Amurka Tamar Abare ta aika mana da wannan rahoto.
Taron ya mai da hankali ne kan yadda ake amfani da matasa wajen tashe-tashen hankula. Adamu Mai Daji shine shugaban kungiyar matasa kristoci na ƙasar Niger.
Ba gaban zaman ka sabi wannan maudu'i ba, saboda mun yi la'akari kamar kace cewa da ana anhwani da matasa domin tadda zamnan tsaye, wataƙila saboda jahilci, wataƙila saboda talauci. A cikin wannan ƙasa tamu, mu a matsayin mu na kista ɗan Niger tsararru ne ba mu daiwa. Mun yi la'akari cewa da wani lokaci ana anhwani da addini da an zuga wasu matasa waɗanda ba su san yadda abubuwa suke, mai sai an hwani su domin ka ishe an kawo tashin hankali. Wani abu ne da shahararren siyasa, mai sai ka ishe abin ya zama rikici na addini. Shi yasa muke son mu horar da matasanmu na kista, mu waye musu kai cewa da a matsayinsu ɗan kista ɗan ƙasa akwai rawa wadda kama su taka domin a yaƙi zalin kishin addini, a yaƙi tsatsauran ra'ayi ko ina.
Su ma iyaye ba a bar su a baya ba, sun kawo tasu gudunmuwa. In ji Reverend Kannai Garba na kungiyar ORN ta Maraɗi.
Muna kokowa matasa na ikkilisiya su kawo daga irin waɗannan abubuwa, domin in mutum ya ɗauki wani abu ko ya swace, in ya sa ta cikin jinin shi yana yinta, to har iyalan shi za su zama daban, su zama wari.
Shugaban matasan ya yi kira ga matasa da su zage dantse don fita daga wannan ƙangi.
Duk shi wanda ya kamata matasa mu san ciyan kanmu, duk shi wanda ya kamata matasa mu san cewa da ƙasar nan yadda za ta zama gobe ya danganta da muke rayuwa a yau. Kada mu bari kowane shugaban addini, kowane shugaban siyasa ya yi amfani da mi domin ta da zama tsaye.
Su ma wasu matasan da suka halarci taron ga abin da suke cewa.
Ibrahim Jean, yana kawo ci gaba a cikin ƙasa yadda matashi musamman na Kirista zai gane muhimmancin rayuwa a cikin al'umma.
Sunana Debora Sande. To amfanin shi ne mun koya kenan, zai sa mu kiyaye dokokin ƙasarmu da zamanmu da sauran addinai duka ɗaya muke.
Sunana Mai Aika Daura Emmanuel. Dukan abin da ƙasa ita ta tsara a matsayinta na ƙasa mu kiyaye su, kuma lokacin da za mu yi rayuwa tare da dukan mutane waɗanda suke daban da addininmu, mu kiyaye su, sa'annan kuma mu kiyaye abubuwan da suka da suke da su nasu na kankansu.
Matasan za su rufe haduwar tasu ne da ayyukan agaji irin taimakon jini a babbar asibiti ta Damagaran, ziyarar gidan kasu, shuka itatuwa da kuma shara a cikin gari. Tamar Abare, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.
Idan muka koma Najeriya, shugaban mabiya mazhabar Shi'a Sheikh Ibrahim Ezekzaki ya isa New Delhi, babban birnin kasar India, domin neman magani bayan da hukumomi suka bashi izinin yin wannan tafiya. Kamar da wasunku suka ji a shirinmu na rana, mun tuntubi wani na hannun daman malam Sheikh Abdulrahman Abubakar Yola, wanda ya mun karin bayani kan irin ko wato kan isar shugaban nasu kasar ta India.
Alhamdulillah, da suka faro nan Najeriya sun kai ka Dubai, suka ɗauki connecting flight bayan wasu ɗan awoyi.
Wato suka yada zango kenan a Dubai kafin su ɗauki wani jirgi su dangana da India.
Sun yada zango a Dubai.
Na'am.
Daidai ƙarfe 10 da kwata agogon Najeriya, kuma sun kai ka ƙasar India a birnin New Delhi. Yani lafiya ya samu karban jama'a da dama, wanda suka kunshi likitoci da sauran al'umma da kuma malamai a nan airport din da New Delhi.
Sheikh Abdulrahman Abubakar Yola kenan. Ta dukan wannan batu muke so ku bayyana mana ra'ayinku, shin wani irin tasiri za a gani bayan da hukumomi suka bar malam Ibrahim Ezekzaki ya je ganin likitoci kafin mu buɗe layukanmu? A sauraro wannan.
Allah karimun gani arhimu shi yayi dare dan nashi yayi rana ai dan adam mai wuyan gane hali bin adam mai wuyan gane hali mutum mutum ga yakan mu da nama mutum mutum
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar. Wato alamar ƙari 1-202-205-2655. Sau biyar na yamma saura minti 14 a nan Washington DC sashen Hausa na Murya Amurka ake saurare. Mun samu kiran farko daga jihar Jigawa. Wane ne kallai?
Assalamu alaikum, mai magana Yusuf Babanga Jami Trader Ringin daga nan jihar Jigawa.
Aminu alaikum salam, muna jinka Malam Yusuf.
Yusuf Babanga daga jihar Jigawa.
Muna jinka.
To ina muku fatan alkhairi.
Muma haka Malam Yusuf.
Kuma yanzu na kama ku ne, ina kan neman ku, kuma Allah ya sa waya ta tabbata.
Allah sarki, muna magana kan batun alfanu ko akasin haka dangane da bari da hukumomi suka yi na Najeriya. Sheikh Ibrahim Al-Zazzaki ya tafi neman magani a India.
Eto hakan yana da kyau a bashi ya je nemo maganin, domin gaskiya in aka bashi a nan din.
Kuna jin kamar Yusuf.
Ta Allah rai yayi halinsa, to kaga mabiya bayan su za su ganin cewa kaman ko gwamnati ce ta yi sanadiyar wannan rasuwar nasa. Amma barin sa ya je nemo magani a ko ina ne, ina ganin shi ne zai kawo zaman lafiya a ƙasa ta Najeriya. Don haka ni hakan ina ganin yana da kyau.
To muna godiya Yusuf daga Jigawa, muna godiya kwarai da gaske. Bari mu je can jamhuriyar Nijar. Wane ne kallai?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum salam.
Kuma Malam Ali na daga dogon mita cikin jamhuriyar Nijar.
To muna jin ka Malam Ali.
Ina so in bada ra'ayi na bisa ga wannan fiya ta Ibrahim Azizi da an kabari ya ce ta India. Ɗan hukumar Najeriya sun kankaye. Haka da an kabari a ce a nan walahiya ya yi daidai. Kuma da an ka tura shi da tawaga har da jami'an tsaro na kuma kula da lahiyar. Na gode mu da America. Ni ne Umar Malam Ali daga dogon mita cikin jamhuriyar Nijar.
Mu ne da godiya Malam Ali daga Nijar. Bari mu koma Najeriya jihar Gombe. Wane ne kan layi? Daga Gombe.
Radu ko Gombe.
To muna jin ka
Radu sai.
Malam Sabiu ko Rabiu?
Rabiu.
Oh Rabiu, to muna jin ka Malam Rabiu.
Ni waye fatana kare gare ku. Na tuna nan mun ku Allah ya fara mu sai kuma Allah fara
mu. Allah sarki, yau muna ta samun baki, mu muna matuƙar farin ciki da ka same mu. Akwai abin da zaka ce danga.
Ni da ba da shawara ga shugaban Muhammad Buhari. So da mun Najeriya gaskiya ya kamata a yi dubi a kansu.
Malam Rabi, muna magana kan batun tafiyar Sheikh Ibrahim Al-Zakzaki neman magani a India da hukumomi suka bashi, irin tasirin da wannan mataki da suka dauka zai iya yi.
Muna fatan Allah bashi lafiya.
To muna godiya kwarai da gaske. Bari mu je jihar Jigawa. Wane ne kallai a Jigawa? Na Jigawa, kana tare da mu? To kaman na Jigawa layin shi ya katse. Lambar da za a kira da ita ce 202-205-2655. Amma sai an saka alamar ƙari a farko, wato plus kenan, sai a jiro lambar. Ana tare ne da sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Ga kira mun samu daga Kaduna. Wane ne kan layi?
Ibrahim daga jihar Kaduna.
To muna jin ka Malam Ibrahim.
Awa kan me ake tattaunawa?
Yau muna batu ne kan muna so mu jira yanku dangane da alfanun ko kuma tasirin da bari hukumomi suka yi a Sheikh Ibrahim Zakzaki ya tafi neman magani a India. Menene tasirin hakan?
Hakan yana da tasiri sosai saboda shi ma bawan Allah ne kamar inna kowa yake da yanci a Najeriya. Matsala ta same shi, ya kamata a bar shi ya je ya nemi lafiya saboda ya samu sauki, mabiyan shi a kwantar musu da hankalinsu. Hakan yana da kyau.
To muna godiya Ibrahim daga karamar hukumar Liri. Muna godiya kwarai da gaske. To madalla, muna Kaduna har ila yau. Wane ne kan layi?
Sunana Ishaku Muhammad Sani Dan Dindin, ina kiran ku daga nan Amana mai kasuwa.
To muna jin kamalan Ishaku.
To a ra'ayin da kuka bamu wannan na Ali Zazzaki ko? To ni gaskiya ana ra'ayin haka da haka yi aka bashi yaje India neman lafiyarsa ya yi kyau, amma ina roƙon su ɗan magoya bayan shi Ali Zazzaki don Allah da Annabi su rika yin abin da zai rika kawo ma kasanmu zaman lafiya, domin mu ‘yan uwanmu ne su musulmai, mu kuma ba za mu ji daɗi abin da za su rika yi suna ɓata ma gwamnati rai ba, mu kuma muna jin zafi. Saboda haka abin da gwamnati ta yi na bari shi ya je ya samu lafiyarsa, gaskiya an yi haka. Saboda haka Allah ya ba mu zaman lafiya da zaman lafiya. Sunana Ishaku Muhammad Sani Dan Dindin, ina kiran ku daga nan Amana mai kasuwa a jihar Kaduna.
To muna godiya Malam Ishaku, bari mu je jihar Plateau. A wane ne akan layi?
Assalamu alaikum Jibrin Abubakar.
Wa alaikum salam.
Karamar hukumar wasai.
To muna jin ka Malam Jibrin.
To gaskiya yadda gwamnati ta yi din ta kyauta saboda duk abin da ya shafi rashin lafiya, to kaga dukkan abin da zai zo koma bayan rashin lafiya ne, amma idan Allah ya sa aka samu lafiya, yanayin yadda za a yi matsa samu.
To madalla, muna godiya Malam Jibrin da wannan ra'ayi naka. Bari mu sake komawa Kaduna. Wane ne kan layi?
Barka da lasariya.
Barka da dare Malam Murtala.
To masha Allah, da fatan ku yin sallah lafiya.
Lafiya kalau.
Na Murtala ne, ina kiran ku daga garin Gasa ta tsarin Najeriya. To a Mahmud Lalo, wannan tsari yayi kyau kuma ya nuna cewa da mu da kafafen labarai suke ta ba da gudunmuwa wa gwamnati ta dauki shawara ta dauka kenan, ba mu ta ihu haka na ya tafi sin da ba. Kuma muna tsara ba gwamnati shawara, akwai sauran mutane wanda take rike da su, suna bukatan a ba su dama irin su da su da sauran su, ta ba su daman ta hada su da jami'an tsaro din sai su raka su je su samu lafiya su dawo, domin a san lalle gwamnati ne ta siyasa, kuma ta siyasa ya zauna da gindinsa a Najeriya kenan. Da fatan za ku tashi lafiya.
Muna godiya Murtala, da fatan hukumomin da kai magana da su kan wannan batu sun ji abin da ka faɗa. Bari mu je Maiduguri jihar Borno. Wane ne kan layi?
Bahago ne Alhaji Hugu daga Maiduguri.
To muna jin ka Malam Bahago. Kana tare da mu? Yau to muna jin ka, yanzu ɗazu ya katse, muna jin ka.
Gwamnati ya bari hada aiko, amma mabiyan su da yana tada hankali da ma.
Malam Bago, layinka yana kakkatsewa, ina ga kaman ko inda kake babu. Yau to muna jinka yanzu, muna jinka.
Mabiyan su da yana tada hankali da ma, tafiyan shi din ya yi kyau, amma mabiyan su da yana tada hankali da ma.
To muna godiya Malam Bahago daga Maiduguri jihar Borno, kuma da kiran nasa muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyin naku. Muna godiya kwarai da gaske ga dukkanin waɗanda suka kira domin ba da ra'ayinsu. Yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a taƙaice. Labarin wasannin mu na ranar yau zai soma da jangurin Niger, inda kungiyar kwallon kafa ta Sunidet da ma'aikatar man fetur ta kasar da ta lailaye takwarorinta na jangurin Niger a kakar wasannin kwallon kafa na teburin Super League ta Niger, tare da zama zakaran jangurin ta Niger a shekara ta 2018-2019. To kungiyar ta AS Sunidet ta jangurin Niger ba ta sha dadi ba a wasan sharafage na wasannin Champions League na hukumar kwallon kafa ta Nahiyar Afrika CAF ko CAF gaban USM Alger ta kasar Algeria, da ta isa Stade General Sene Kunce na babban birnin Yamai domin karkare AS Unitep din ta Yamai ta ci 2-1. Haka ma Union Sportive de la Gendarmerie Nationale ta jangurin Niger da ke wakiltar kasar ta Niger a wasan CAF ko kuma CAF, cewa da hukumar kwallon kafa ta Nahiyar Afrika bata sha dadi ba babban birnin Yamai, to da yake ci 1-1 ne kungiyoyin suka tashi, da ita da Al-Ittihad ta kasar Libya ta birnin Tripoli. Abinda ake ganin cewa da wuya ESHN ta Niamey din ta kai labari a lokacin da za ta ziyartar Al-Ittihad ta kasar Libya. Wasan zai wakana a ranar 23 ga watan Ut mai zuwa, idan Allah ya kai mu. A wani labarin duka na kwallon kafa na daban, a yau Talata ne daraktan wasannin kungiyar kwallon kafa ta FC Barcelona ta kasar Spain ko Spain, cewa da Erika Bidal da ɗaya daga cikin mambobin kwamitin zartarwa na kungiyar kwallon kafa ta FC Barcelona ta Spain, cewa da Javier Bordas sun kasabka a birnin Paris na Faransa domin ganawa a mataki na gaba da gaba, ko kuma keke da keke da shugabannin kungiyar kwallon kafa na PSG akan maganar Neymar da ke son ruwa ko jallo ya koma kungiyar kwallon kafa ta FC Barcelona. Kungiyar da a halin yanzu ba ta da tsabar kuɗi miliyon 300 na euro domin ta baiwa PSG din kamar yanda kungiyar ta Faransa ta bukata. Sai dai ita kungiyar FC Barcelona ana ta bangare tana son yin cinikin ne ta hanyar hadawa da kuɗi da waɗansu fitattun ƴan wasanta domin ta baiwa PSG din abinda ita PSG din ta ce a can baya ba za ta amince da shi ba. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
To da haka ne kuma muka zo ga zangon labari a takaice.
Wata mata da ɗanta sun rabu da cutar Ebola bayan da likitoci suka kwashe tsawon kwanaki 29 suna kokarin ceto ransu a wata cibiyar lafiya da aka kebe don masu fama da cutar Ebola a yankin gabashin Congo a yau Talata. ‘Yan sandan kwantar da tarzoma sun gwabza da masu zanga-zanga a babban filin jirgin sama na Hong Kong da yammacin yau Talata, abin da ya sa aka soke jigilar fasinjoji cikin kwanaki biyu. Masu zanga-zangar da suka sake mamaye filin jirgin ne, inda suka yi ta rigima da ‘yan sanda da suke ɗauke da sanduna sanye da hulunan kariya. Gwamnatin Amurka ta shugaba Donald Trump ta fito da wani sabon tsari a jiya Litinin, wanda zai hana bakin haure da ke cikin kasar damar samun takardun zama a na dindindin a kasar ko kuma na zama ‘yan kasa, idan suna cin moriyar tallafin gwamnati kamar a bangaren kiwon lafiya, abinci ko kudin hayar gidaje. Ken Cuccinelli, daraktan wucin gadi na ma'aikatar hukumar shige da fice na Amurka, ne ya bada sanarwar. Wato ya bada sanarwar wannan shirin da ya ce gwamnati ta fito da shi ne don ƙarfafawa mutanen da abin ya shafa iya tsayawa kan ƙafafunsu da ba su ƙwarin gwiwar zama masu dogaro da kansu. Wani mutum da ake jin yana da tarihin tabuwar hankali yana hannun hukuma, inda ake tuhumarsa da laifin kashe wata mata tare da raunata wata da wuka a birnin Sydney na ƙasar Australia a yau Talata.
Kuma sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe da Allah kanmu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe a agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, biran safe kenan agogon Ghana. Kada manta a duk lokacin da ake so za a iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata, da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma video a shafinmu na intanet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu madadin ita Aisha Ma'azu da ta ni gabatarwa, da kuma Julie Leathers Gershon da ta haɗa shirin baki ɗayansa, sai injiniyanmu Nelson Muhammad Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. a birnin Washington DC.